ina ji biyu ne ko uku ga wata ko? ‘Yan uwa nawa ga wata ne, biyu ko uku? Biyu ko? Na biyu ga watan Rabi'u Tsani shekara ta 1439 bayan hijirar annabin Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga garin Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne yammaci na 21 ga watan 12 shekara ta 2017 shekarar miladiya. Idan ba a manta ba a wancan sati mun shiga babin da yake bayani game da haramci na girman kai da kuma jiji da kai, babu tahrimil kibari wal ijabi, babin da yake bayani game da haramcin girman kai da kuma jiji da kai. Mun karanta hadisai da dama wanda a ciki mun ji hadisin da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi mana ta'arifin me ake nufi da girman kai, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas, shi kuwa jiji da kai shi ne mutum ya rinka ji da takama da wani aiki da yake yi kyakkyawa. Sa'an mutum masallaci ne, to sai rinka takama da wannan sallatasa yana kallon wanda ba su kai shi yawan ibada ba a matsayin ba komai ba, azumi yake yi akai akai, zakka yake akai akai, wani aiki yake na ibada na musamman, duk wanda bai kai shi wannan aiki bai sai rinka kallon sa kallo na kaskanci ko kuma kallo na reni, to wannan shi ake kira jiji da kai. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana tsira da su gaba daya. Man karanta hadisai da dama a ciki, yanzu za mu tashi hadisi na uku a cikin babu. Hadisi na uku shi ne hadisin Haritha. Bala yace an Haritha ibn Wahb radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Haritha ɗan Wahb yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi, yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, na ji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa ala ukhbirukum bi ahli an-nari, bana ba ku labari ba game da 'yan wuta, bana ba ku labari ba ku sani su wane ne 'yan wuta. To kaga duk mutumin da yake mumini mai fatan rahama zai buƙaci ya ji su waye 'yan wuta, domin ya tabbatar da cewa irin ɗabi'unsu da halayensu sun sha bamban da irin wanda yake yi. Idan kuma ya ɗan tsofano ko kuma ya ɗan laso wani daga cikin irin ɗabi'unsu, sai ya sauri ya marmaza ya bari don ya kasance ya tsira daga shiga cikinsu. To annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi cikin koyarwarsa kyakkyawa da nusarwarsa mai jan hankali, idan zai bada labari yakan ba su labari a sigar tambaya domin ya jawo hankalin wanda yake ba labari, bana baka labarin abu kaza ba, sai wanda ake gaya magana sai saurayi ya ce eh ina so a bani, sai miƙo hankalinsa gaba ɗaya, sannan sai annabi ya gaya masa. Kamar yadda na gaya mana wancan karan, yafi isarwa yafi shiga jikin mutum sama da kawai ka zo ka ce masa abu kaza da kaza da kaza kaza ne, amma wane ka san wani abu a abin sani ba menene abu kaza da kaza, zai fi baka hankalinsa. Na fata mun fahimta wannan siga ce ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da yakan yi amfani da ita wajen isar da saƙo. Annabi ya tambaye su cewa ala ukhbirukum bi ahli an-nari, bana ba ku labari ba game da 'yan wuta, kullu utullin jawwazin mustakbirin, sai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faɗo siffofi guda uku, dukkaninsu siffofi ne ababen zargi munana. Annabi ce kullu utullin, dukkanin wani utulli. Abin da ake nufi da utulli, malamai sun masa fassara kala-kala, wasu kace abin da ake nufi da utulli shine mutumin da yake shadidul husuma, mai tsananin husuma da mutane, aikinsa shine husuma da mutane ko da yaushe. Wasu daga cikin malamai suka ce fahishul afib, shine mai alfasha kuma mai yawan sako, shine utulli. Wasu daga cikin malamai kamar Abu Ishaq al-Harwi a cikin littafin Saghribul Hadith yace abin da ake nufi da utullin shine jamu'ul manu', shine mutumin da ya tara kuma ya damke hannunsa ya hana. Wasu daga cikin malamai suka ce azimul batni wal unuq, shine mutumin da yake da dan lukuti mai katin ciki sannan kuma mai kakkauran wuya, shi ake nufi da utulli. Da wasu daga cikin fassarorin da malamai suka bayar, kowace ɗaya daga cikin fassarorin idan muka dauke ta za ku ga fassara ce abin zargi ba abin so bace. Ina fata an fahimta. Ko dai a ce mutum mai tsanani mai tsananin husuma ko a ce masa mai katan ciki mai kaza ko a ce masa mai sabo mai alfasha dukkanin su babu wata siffa da mutum zai je yana so a jingina shi da ita saboda haka siffa ce ta yawuta utullin wanda Allah madaukaki sarki yake ba mu misalin irin ta cikin Qur'ani wala tuqi kullu halafin mahin hammazin masha'in binamin sai ce me hammazin man'a manna'in alkhairi mu'tadin asid utullin ba'da zalika zanib to sifofi da Allah madaukaki sarki gaba daya kawo su yake su kan masu su siffa ta biyu shine jawazin jawazin shine malamai suka ce muhtalun fi mashihi mutumin da yake tafiya yake takama yake bubbudewa yake kallon mutane kallare ne yake jiji da kai shine muhtali a jawazin mustakbirin mai girman kai to wadannan siffofi guda uku dukkanin siffofi ne da manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ce siffai an wuta ne duk ɗaya daga ciki idan mutum ya siffanci da su to ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin da bawan da suke da shi sai ya wuta Allah ya tsare mu wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa taqaddama sharhuhu fi babi da'fatil muslimina malai ce sharhin hadisin filla filla dalla dalla ya riga ya gabata kuma wannan anaku yawwa ya riga ya gabata a cikin babin da ya bayani game da falalar raunana daga cikin musulmi balle sha din ma a cikin wannan hadisi shine me mustakbirin mai girman kai tunda babi ne da yake bayani game da haramcin girman kai hadisi na gaba wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga sahabi abu sa'id al-khudri yarda Allah ta kara tabbata a gare shi abu sa'id sunansa na gaskiya shine sa'ad ibn malik ibn sinan al-khazraji al-ansari mutumin madina ne mahaifinsa sahabi ne shi ma ya karba addinin musulunci bari ma lokacin da aka yaƙi Uhud yayi shahada tare da wanda suka yi shahada daga cikin musulmi Sa'd ibn Malik Abu Sa'id al-Khudri an haife shi saura shekara 10 annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yayi hijira daga garin Makka zuwa Madina ma'ana shekara 10 kafin hijira aka haife shi kun ga lokacin da annabi ya hijira shekara sanawa a duniya kenan shekara 10 shekara 10 tunda shekara na okay a garin Makka shekara 13 to kun ga shekara 3 da fara musulunci aka haife shi aka shekara 10 aka dawo garin Madina saboda haka gaba daya ya rayu da annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi annabi ya bi duniya na dan shekara 20 a duniya shi sa lokacin da aka yi yakin Badar kankanta sama ta sabe ma ba ma ya cikin waɗanda ma suke tsammani za su je yakin bai ma kwatkwata bai ma yi attempting din zuwa yakin ba saboda kankantarsa lokacin da aka yake Uhud yana dan shekara 13 ko kasa da haka to yana ɗaya daga cikin yaran da suka fito domin zuwa yakin Badar zuwa yakin Uhud manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi da shi da ire-iren sa ya komo da su gida ya ce ku kuma kun yi kankanta dan aidan yaki sai mutumin da ya kai shekarun balaga zai fita ya daukan sakale je yaki to shi shekara 13 ko abin da ya kama da haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai da shi ce koma amma daga baya lokacin da aka yakin ghazwat khandaq da ghazwat banil mustaliq da sauran yakoki kusan guda 10 da ya halatta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabi ne mai falala yana daga cikin manyan malaman sahabbai yana daga cikin kananan sahabbai da suke da kananan shekaru amma kuma malami ne dan yana daga cikin sahabban nan guda 7 da suka fi kowanne sahabi rawaito hadisin annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi shi kadai ya rawaito hadisi wajen 1117 shi kadai saboda yayi karatu a wajen da yawa daga cikin manyan sahabbai irin su Abubakar Siddiq Umar dan Khattabi Sayyidina Ali da sauran manyan sahabbai da yayi karatu a wajen su kamar yadda shi ma kuma wasu daga cikin sahabbai ƴan uwansa sun yi karatu a wajen sa irin su Abdullahi dan Umar irin su Jabiru irin su Anas irin su Abdullahi ibn Abbas duk sun yi karatu a wajen sa babban sahabi ne mai falala mai daraja mai tsoron Allah mai takatsantsan ya mutu a shekara ta 74 bayan hijira annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi da shekara 84 a duniya an binne shi a wacce makabarta ta garin Madina wato ita ce makabartar Baqi'ul Gharqad Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda Abu Sa'id al-Khudri yake cewa an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabin Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace ihtajjatil jannatu wan naru da wuta da aljanna sun yi jayayya sun yi hujjataya shine ihtajjat ma'ana abinda ake nufi da hujjataya wanda ya kawo hujja wanda ya kawo hujja Hausa kamar a ce me kenan jayayya wanda ya fada wanda ya fada to kun ga wannan labari idan ba manzo wa sai baka wa sai baka shi da wuta da aljanna sun yi jayayya kun san wuta wacce Allah subhanahu wata'ala ya tanada wanda zai sa mutanen da suka saba masa a yanzu haka zancen da muke an halice ta tana jiran su Allah ya mana tsari da ita haka nan aljanna wacce Allah subhanahu wata'ala zai sanya wanda suka bi shi a cikin ta ita ma tana nan an halice ta tana jiran mazowanta Allah ya samu a cikin ta dukkanin suna nan kamar yadda wata aya take cewa uiddat lil kafirin ga wuta kenan ko kamar yadda kuma yake cewa uiddat lil muttaqin ga me ga aljanna kaga da aka ce uiddat fi'li madi ne an riga an tanade ta tana nan a tanade saboda suwa san kafirai nan kuma masu tsoron Allah to wuta da aljanna wata rana sai suka yi musayya suka yi jayayya wannan ta ce wannan ta ce bari mu ji abin da suka tattauna fa qalatin naru sai wuta ta ce fiyal jabbaruna wal mutakabbiruna wuta ta ce da aljanna ni a cikina azzalimai ne masu zalunci masu taka mutane masu dauki abun mutane ba tare da izinin su ba jabbari shine azzalimi ina fatan fahimta yawa me rinjayen mutum ba bisa kaida ba to wuta tace ni a cikina azzalimai ne wal mutakabbirun da kuma masu girman kai masu jiji da isa wa qalat al jannatu ita kuma aljanna sai tace fiya bu'afa'un nasi wa masakinuhum ni kuma a cikina babu wanda zaka samu sai raunana daga cikin mutane da kuma talakawansu ma'ana raunana cikin musulmi wanda ba kowa bane a cikin musulmi a taka su a wuce ba tare da an damu ba aiwa mutum a ba a ce masa in ka isa karama to irin su wanda ba su da wani sai Allah subhanahu wata'ala a rayuwarsu da kuma talaka wanda ba su da komai tace ni kuma irin waɗannan su ne a jikina fa qadallahu bainahuma Allah subhanahu wata'ala sai hukunci a tsakaninsu yace innakil jannatu rahmati ke aljanna da ke wuta duku saurara yadda al'amari yake shine ke aljanna rahamata ce na halice ki ne dan ki zamto rahamata arhamu biki man asha'u zan yi rahama ga wanda na so da ke ta hanyar sa shi a cikin ki wa innakin naru ke kuma wuta azabi azabata ce u'adhibu biki man asha'u zan yi azaba da ke ga wanda na ga dama a cikin bayina walikilai kuma alayya mil'uha sai Allah madaukakin sarki ya ce musu kuma dukkaninku alayya na dau alƙawari shine alayya ina fatan fahimta mil'uha zan cika su tab da mutane to kun ji alƙawarin Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce ya dau wuta da aljanna alƙawari kowace zai cika ta tab da mutane to shi sa hadisi ya tabbata ingantacce manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yake cewa idan Allah ya tashi kiyamarsa aka gama hisabi Allah madaukakin sarki zai sa a ibi wanda suka cancanta a shiga wuta a yi ta zuba su a cikin wuta idan aka ibi mutane aka zuba sai Allah madaukakin sarki ya tambaye wuta cewa halim tala'ati ko kin cika sai ta ce ya ubangiji halimin mazid akwai kari a dado kamar yadda Allah ke cewa yawma naqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal min mazid manzo tsira da aminci su tabbata a gare shi yace haka za a yi tai a zuba mutane a zuba Allah ya kara tambayar ta halim tala'at kin cika yake wuta za ta ce ya ubangiji hal min mazid akwai dadi a karo ina da space akwai guri a kara zubawa har sai karshe manzo tsira da aminci su tabbata a garshe yace Allah madaukakin sarki da kansa sai ya sanya kafarsa ya sanya digadigin sa a cikin wuta yace fa yanzawi ba'abuha ala ba'din fataqulu qatin qatin qatin. Sannan sai sashin ta tattare ya hade da sashi sai ta ce ya isa ka ya isa ka ya isa ka. Amma malamai suka ce da za a samu da za a ibi mutanen da suke filin kiyama duka da wanda suka cancanta su shiga aljanna da wanda suka cancanta su shiga wuta a dura ta a cikin wuta dukkanin su za ta cinye su kuma ta ce halmin mazid. Saboda haka tanadin da Allah madaukakin sarki ya wuta tanadi ne mai tsoratarwa kwarai da gaske. Duk wani abin da zuciya zai raya maka ko zuciya ta hararo maka ko zuciya ta iya gaya maka game da wani bala'i ko masifa da ka taba gani ko ka taba jin labarin sa, wallahi wuta ta wuce nan ninkin baninki kwata kwata. Saboda kamar yadda na shagaya mana cewa ita wacce wuta ta lahira zafinta da tirarinta da abin da yake tattare da ita, wannan wuta ta mutu duniya kashi 1 ne bisa 70 dinta, 1 bisa 70 kamar yadda annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi faɗa. Kashi 69 da an bashi sai an je lahira. Duk wata wuta da ka gani mai tsananin zafi a duniya kashi 1 ce wacce tafi kowace zafi, wutar da idan aka tura ka kusa da ita baka karasa ba fuskar mutum tana nema ta kokobi ya kuma wutar lahira. Haka Allah madaukakin sarki ya tanade ta ya aji zafin ta ya kai zafi baƙaƙe baƙace kirin ba kamar wata duniya ba za ka ganta ja. Ita wata duniya ma haka haska guri take, amma wata lahira baƙace kirin ba abin da mutum yake iya gani a cikin wuta saboda tsananin zafin wuta da tirrinta. Hadisi ya tabbata a cikin Muslim, manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a garshe yake cewa ishtakatin nar ila rabbiha, ita kanta wuta sai da ta kai ƙarar kanta da kanta wajen Ubangiji. Tace ya Ubangiji sashi na da kansa yana cinye sashi, kun ji fa yan uwa, sashin ta yana cinye sashi saboda tsabar bala'i da masifa da yake cikin wuta. Sai Allah subhanahu wataala ya ce to duk shekara ta rinka yin numfashi sau biyu. Numfashin farko shine numfashin da ake yi lokacin tsananin zafi, ayi zafi mai tsanani wani lokacin sai kaga wasu guraren ma ana su ma wani lokacin ma har a mutu, ayi kwalara ayi ta cututtuka gari yayi zafi daki zafi waje zafi irin lokacin numfashin jahannama ne. Shine sai annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace idan rana ta tsanani irin wannan lokacin to a rinka sanya ne lokacin sallah. Misali ana yin sallah karfe 1 ko 1 da rabi to sai a dawo da shi 12 da rabi ko kuma 12 da saura kwata. Ɗayan numfashin kuma shine lokacin tsananin sanyi, lokacin da bawashi ke cewa jawara tana wucewa to nan lokaci lokacin numfashin jahannama ne shi ma. Saboda kamar yadda ka san za a yi azaba da wuta to haka za a yi azaba kuma da sanyi. Saboda haka ƴan uwa duk wani aiki da muka san zai kusanta mu zuwa ga wancan mummuna gida na wuta, mu yi kokari mu guje shi tun anan duniya ba sai an je lahira ba. To Allah madaukakin sarki ya yi alƙawari sai ya cika wuta da mutane, kamar yadda kuma ita ma aljanna Allah madaukakin sarki ne ya tashi kiyamarsa aka yi hisabi kowa ya san mazauninsa. To aka Allah madaukakin sarki zai dauki duk wanda ya cancanta a sashi a gidan aljanna. Bayan kowa ya gama shiga gidan aljanna sai kasance kuma akwai gurbi mai yawa wanda kuma babu kowa a wajen ga gidajen nan. To sai Allah madaukakin sarki ya halicce wasu sababbin halitta a lokacin za a halicce su sai a ciki aljanna da su. Kuma kowace an yi mai an ci gaba da alƙawarin ta kenan. Ina fata an fahimta. Yawwa sababbin halitta ne su a lokacin za a yi insha'in su, a lokacin za a samar da su, sannan kuma sai a sasa aljanna. Adalcin Allah kenan subhanahu wataala. Ina fata an fahimta. Kun ga ai ba a ce ita wuta lokacin da ta itsika za a ce za a halicci mutane a lokacin a sasa a cikin wuta ba. An fahimta? A halicci mutum ana halittar sa a sashi a cikin wuta? Kun ga wannan aya cikar da adalcin Allah madaukakin sarki. Amma wannan aljanna da yake rahama ce ana halittar mutum sai a sashi kicin a sashi a cikin ta. Allah ya samu dace. To malin sha dai a cikin wannan hadisi da makaranta shine ita kanta wuta ta san cewa wanda suka cancanta su shiga cikin ta akwai masu girman kai. Akwai masu girman kai. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. Hadisi na gaba wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu, an karbo daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, haqiqa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi, qala yace la yanzuru Allahu yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu ko kuma jarra izarahu bataran. Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalli wanda yake jan tufafinsa a ƙasa ba bataran saboda girman kai da takama. Dan mutumin da ya sanya kaya yake jan sa a ƙasa saboda girman kai, to wannan kallo kallo na rama Allah subhanahu wa ta'ala ba zai masa ranar tashin kiyama. Muttafaqun alaihi, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Mas'alar abin da ya shafi sanya tufafi, ina tufafin musulmi ya kamata ya je, wannan abu ne da yake malamai sun riga sun yi bayani sa tun wancan lokaci, saboda hadisai ne da sun zo da yawa mutawatirai, ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, da yawa akan wannan mas'ala. Asali kamar yadda Abu Dharr Abd al-Aziz ibn Yahya al-Yamani yake faɗa cikin littafinsa mai suna Qira'ul Asunna fi Nafyi at-Tatarruf wa Shudhudhi an Ahli Sunna, yake cewa asali a lokacin jahiliya Larabawa idan mutum ya sanya riga ko kuma farjallo ko abin da ya kama da haka, yakan saki wani sashi daga cikin wannan zanin nasa ya rinka jan ƙasa. Wannan alamu ne da cewa wani babba ne ko kuma mai mukami ne, ko wani mai arziki ne, ko wani mai dukiya ne, ma'ana alamu ne na alama ce ta nuna cewa kai daban kake da sauran mutane. Sukan saki wani sashi daga cikin tufafinsu sai ya rinka jan ƙasa. Lokacin da addinin musulunci ya zo domin a tsarkake ɗabi'un mutane ai musu garan bawul, sai addinin musulunci ya hana haka, sai manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi yake cewa tufafin mumini a ila nisfi saq, abinda ake so ya kasance shine zuwa rabin kori. Idan yayi ƙasa to ya sako ya sako ya sako, amma kada ya wuce idan sawu. Sai hadisi ya tabbata ingantacce wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gareshi yake cewa ma asfala minal ka'bayni minal izari fa finnari, duk abin da ya ƙasa da idan sawu daga izar to wannan abin da ya ƙasa yana cikin wuta. Ina fata an fahimta. Duk abin da mutum ya sa na tufafi, abin da yasa ake amfani da kalmar izar a cikin hadisin, saboda al-izaru shine abin da ake daurawa a kugu zuwa ƙasa, to shine abin da suke amfani da shi a matsayin tufafi a wancan lokaci. To shi yasa galibi idan Annabi zai musu magana yakan yi musu magana ne da abin da suka san shi kuma suke ta'ammali da shi yau da kullum. Ina fata an fahimta. Amma abin da ake nufi, duk wani abin da mutum zai sa matsayin tufafi, to idan mutum ya sa shi ya wuce masa idan sawu, to abin da ya rage na ƙasan to a cikin wuta za a dumbula shi. Idan aka ce za a dumbula abu a cikin wuta, ba wai abin ake nufi za a dumbula ba, dukkansa mutumin za a ɗauka dumbula shi a cikin wuta. Wasu daga cikin malamai sun yi wata gurgura fahimta wanda suke gani cewa abin da ake nufi idan mutum ya sanya tufafi, in dai bai sanya tufafi saboda girman kai ba, suka wuce idan sawu suka ce babu wani abu, to amma wannan kuskure ne. Me yasa? Saboda akwai hadisin da Imam Ahmad dan Hanbal ya fito ya fitar da shi, hadisi ne da yake ya kai martabar Hassan daga sahabi Abdullahi dan Umar, yake cewa na zo zan Annabi tsira da amincin Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ba shi izini ya shigo. Bayan ya shigo sai Annabi ya kalle shi, sai ga tufafinsa ya sauka yana jan ƙasa ko kuma ya wuce idan sawunsa. Sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ya ce masa irfa' izaraka in kunta Abdullah, ya ce ɗage tufafinka, janye shi in dai kai bawan Allah ne da gaske. Ya ce tun daga lokacin bai ƙara barin tufafinsa ya wuce idan sawunsa. To kun ga malaman da suke cewa saboda girman kai ne, Abdullahi dan Umar anan kowa ya riga san takawa Abdullahi dan Umar da tsoron Allahnsa da bin diddigin sunnar manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zan aikata ta kwata-kwata, ba za ka masa tuwai abu ne don girman kai ba. Amma sai ga Annabi ya ce masa me, irfa izaraka in kunta Abdullah, dauke dage tufafinka in dai kai bawan Allah ne. Wasu sukan kawo hadisin sayyidina Abubakar as-siddiq Allah ya ƙara masa yadda yakan sanya tufafi, idan ya sanya tufafi da yake a mutum ne da yake mai karamar tsaba ba shi da kiba, idan ya sanya tufafinsa yakan kunce tunda izari ne kamar zani da mata suke daurawa, idan ya kunce kuma sai ya sauka ya ringa jan ƙasa, lokacin kuma da ya ankara sai ya jawo kansa ya gyara. To shine abin yana damunsa, wannan kuncewar da yake ya sauka ya ja ƙasa sai ke tambaye annabi tsira da aminci su kar tabbata a garshe rasulullahi ga abin da yake faruwa tufafi na kan kunci wannan lokacin ya sauke ya kasa me ya hukunci na sai manzo Allah ya ce masa ai lasta mimman yadurruhu khuyala kai baka cikin wanda suke jin su saboda girman kai kai laruwa ce ta sake faduwa kuma ka dauko kayanka kasa babban dai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine yadda addinin musulunci ya tsara wasu daga cikin mutane sukan fahimci abin gurgurwa fahimta wasu daga cikin malamai ma sukan dauki abin su bashi wata mummunan ma'ana wacce ya ci karo da abin da sabai da tabi'ai da dukkanin malaman addinin musulunci suka taba akai dan na taba ji wani malami yana cewa ai sanya wando ko datsa wando al'adar larabawa ce to kaga wannan imma dai san zuciya ko kuma dai wani abin na daban al'adar larabawa ce al'adar larabawa ce annabi zai ce ma asfala min al-izar min al-kabain fa finna ai duk abin da yake ko da al'adar larabawa ce annabi ya nassanta wani abu a cikin sa to shikenan ya tashi daga al'ada kuma ya zama addini ina fata an fahimta dan uwa haka al'amari yake idan muka zo kan mas'ala dole mu tsaya mu tattauna ta haka al'amari yake babban abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine idan har mutum yana da karfin halin da zai iya sa tufafi yadda addini ya tsara sai ya sashi a haka idan kuma kai kana gani zaka je ka shiga da sa tufafin mutum ya shiga bar sa tufafin sa inci ɗaya ko inci biyu yana jan ƙasa kamar tattabara to sai mutum ya je ci gaba dai amma kada mutum ya kushe abin wato kai magana akan abin ka ce ba addini bane ko abin da ya kama da ka wannan kuma wani hatsari mutum yake kai kansa zuwa gare shi dan izgire ne wa sunna annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi wanda hakan kuma yakan iya kai mutum zuwa ga kafirci amma mutum zai iya sai kai ya bi sunna annabi yayi daidai kuma shine akan daidai kai kuma da kake za sai kaje kai ta sabo sai kaje kai ta sabo dan mutumin da ya sanya tufafi ya wuce irin sawun sa wallahi a cikin sabo yake wallahi ya saba wa Allah shine zancen da yafi shine zancen da yake da wasu daga cikin malamai misali kamar Ghazali yayi zafi sosai da sosai a ga wannan cewa wasu suna kai mutane wuta sun ce duk mutumin da ya sanya tufafi yayi ƙasa da idan sawansa yana cikin wuta yana ɗaya daga cikin wanda suka kawo tawilin cewa ai saboda girman kai ake nufi to amma abubuwa ne guda biyu ne daban-daban abu na farko mutumin da ya sanya tufafin saboda girman kai yake jan ƙasa to shi wannan ko kallo Allah madaukakin sarki kallo na rama ba zai masa ba wannan daban yake shi kuma wancan bai za ƙasa ba bai sashi ba saboda girman kai amma kuma ya wuce irin sawun sa shi kuma fafin nar yana cikin wuta ina fatan fahimta abubuwan daban-daban ne wancan daban hukumar sa tafi zafi sama da wannan kowanne ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya samu dace malli shayi din ma'anar shine man jarra izarahu bataran wanda ja tufafin sa bataran saboda girman kai to bayanin girman kai shine dalilin da ya samu ne kawai hadisin annabi muttafaqun alaihi hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na gaba wa anhu qala shi ma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi yace salafatun wasu sunfi in aka ce salafatun ba abinda ake nufi wasu mutane guda uku ba asnaf ma'ana nau'i aji aji na mutane hakala uku kun aka ce aji daya aji biyu aji uku kowanne aji zaka same shi ya kunshi mutane da yawa a cikin sa ko to shine abinda ake nufi ma'ana salafatun wani wasu nau'i na mutane wasu aji na mutane la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati abu na farko Allah ba zai magana da su ba wala yuzakkihim Allah ba zai tsarkake su ba wala yanzuru ilaihim Allah ba zai duba zuwa gare su ba duba na rahama subhanallah Allah ba zai magana da su ba Allah ba zai tsarkake su ba Allah ba zai kalle su ba to ina mutum yake a nan lahira ranar da za a ce ainal mafar ila rabbika yawma idhinil mustaqar matabbatar gaba daya wajen Allah take subhanahu wata'ala annabawa da manzanni ma a lokacin addu'a su shine rabbi sallim rabbi sallim kowa ya kaga Allah yake kira da mai shirka da mai kowa a lokacin Allah yake kallo shi kansa mai shirka saboda ganin ranar abubuwan da ta kunsa zai musun abin da yayi wallahi rabbina ma kunna mushrikina zai rantsa ya ce wallahi ya ubangiji mu kasance muna shirka a duniya ba saboda yaga abin ya wuce tunaninsa da hankalinsa Allah madaukakin sarki shi kadai ne mai fada a lokacin babu waninsa to a ce shi kuma Allah madaukakin sarkin ba zai kalli mutum ba, kallo na rama, ba zai magana da shi ba, sannan ba zai aikake shi ba. Shikenan ai, idan akwai abin da ya fi shiga uku to mutum ya shiga, wane ne? To ga sunan sai Allah madaukakin sai annabi tsira da abincin Allah tsira tabbata a gare shi zai jero mana su. Walahum azabun alimun, sannan kuma suna da azaba, azaba mai radadi, ba waɗancan abubuwan ba guda uku, waɗancan abubuwan su kansu azaba ce mai zaman kanta, amma abin da ya fi su shine kuma suna da azaba, azaba mai radadi. Gashi nan ga sunan Allah madaukakin sarki annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi zai jero mana su. Na farko shaykhun zanin, shaykhun zanin tsoho mazinaci, dan ba ya sai dattijo ba, dattijo ai mutumin kirki ne, bawan Allah ne, salihi ne, mustaqi ne, mai tsoron Allah, amma aka ce shaykhun tsoho kenan, aka ji in ka ji an ce mutum tsoho to wanda tsufa ki ne ma ya mai gardama kenan, amma mazinaci. Malami suka ce a ɗabi'a ta ɗan adam shine an fi sa ran zina ga mutumin da yake saurayi shekara 18, 20, 30, 40 zuwa ɗan abin da ya gaba da haka kaɗan. Me yasa? Saboda lokacin da mutum yake akan karsashinsa, duk wata sha'awa a lokacin yake jinta, amma lokacin da mutum ya kai shekara 60, 70 duk wani noti na jikinsa, duk wasu senses ɗinsa sun fara kuncewa, jinsa ya rugu ba daidai yake da jin saurayi ba, ganinsa ya fara ruguwa, ɗanɗanansa na baki idan ya ci gishiri ya sha banban da kai idan ka ɗanɗana gishiri za ka ji. Haka ne ko ba haka bane? Hatta ƙarfinsa na mazantaka ya ragu ba lokacin da kamar lokacin da yake kan ganiyarsa ba, saboda haka duk wani abin da kake tsammani na sha'awa shi ba shi da shi a lokacin. Allah barkon sarki yana cewa man nu'amiruhu nunakkisu fil khalq, wanda duk muka raya shi ya rayu, ya rayu, ya rayu, ya daɗe, to za ka samu kuma nunakkisu fil khalq, muna tauye shi a cikin halitta, tauye na fata ko'ina ta jinka, ta ganinka, ta komai naka. Allah barkon sarki zai rinka tauye ka a hankali a hankali. Wallahu khalaqakum min da'afin thumma ja'ala min ba'dhi da'afin quwwatan thumma ja'ala min ba'dhi quwwatin da'afan wa shayba. Allah shi halice ku asali daga rauni, kuna yan jaridai kenan, babu abin da kuke iya komai sai da ai muku. Allah ce sai muka sanya wannan raunin sai kasance mai ƙarfi, mutun ya girma kenan ya zama saurayi. Daga nan kuma thumma ja'ala min ba'dhi quwwatin da'afan wa shayba, bayan wannan karfin kuma sai Allah madaukakin sarki ya sanya muku mai wani raunin na daban ga kuma furfura su fakir. Ina fata an fahimta. Rauni ta kowane bangare, rauni a jiro, duk dai abin da na lissafa su ma akwai rauni a cikin su. To kun ga wanda aka fi sa rai a ce an gan shi yana zina ko abin da ya kama da haka, saurayi bai daidai ba, bai kyauta ba, to amma za a ce Allah menene ya ibe shi, gafin sha'awa ne, haka ne? Amma dattijo fa saboda Allah, dattijo ba, ko kuma in ce tsoho, tsoho fa, kamar yadda abin mamaki za ku ga irin waɗannan abubuwa, sai ka ji a redio su ma waɗannan redio suna taimakawa wajen yaɗa barna. Wallahi kuwa, wallahi yaɗa barna ne, innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahshatu fil ladina amanu, sai Allah ya tambaye su. Haramun ne irin wannan abin, mutum ya rinka ɗauko abubuwan da suke na barna ne ya rinka yaɗawa a cikin mutane. A ce an kama tsohon shekara 70 da yarinya 'yan shekara 3 kuma a rinka faɗa, ba daidai bane irin wannan, saboda irin wannan buɗe wasu kofofi ana yanzu wanda tijo yana nan akwai irin wannan a cikin ransa, amma ya rasa yadda zai wani tsohon, amma da labari a daidai sai ce a'a ai dama ana yi, shikenan ka koya masa, an koya masa, me ya amfanin faɗar? Idan wani ɗaukar mataki ne abu da hanyoyin da ya kamata zai ɗauki mataki, faɗa a rediyo magana me zai kawo? Abin da zai yi, amma dai ba daidai bane, ba daidai bane. Wani da gani ana abin ɗinsa a waya, ashe inda tijo ne ya kamata a ce jikarsa, jikansa ma wannan ya yi aure, amma wai ana hira da shi yana cewa wai shi ya lalata yarinya kaza, ya lalata yarinya kaza, wallahi da bakinsa yake confessing cewa ya lalata yarinya kaza haka. To ya za ka da irin wannan, kaga irin wannan ai sun cancanci kuba, zina haramun ce ga yaro ko ga babba, ga mace ko ga namiji, ga dukkanin wani wanda ya kai shigar balaga zina haramunci a kansa. To amma yin zina ga tsoho ta fi tsanani, saboda ita zina aba ce da take lalata al'umma gaba daya, wallahi duk inda al'umma ta sace ita sake zina ta yada a cikin ta to wallahi ta lalace ta baci ba ka taba samun mutunci da mutuntaka a cikin ta ba duk rashin mutunci da zantuttuka marasa kyau da kaza duk sai sun yada a cikin wannan al'umma shi sai kuma ku kalla lokacin da Allah subhanahu wataala ya tashi haramta zina ba fa cewa an uwa kada ku je ku zina ba cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina na yake nufi daga kada ku kusanta duk abinda zai kai ka muqaddimatuha abinda zai kai kai gabatar da kai zuwa ga ita kada ku je kusa da wajen kada ka je kusa da wajen mu kuma yanzu gashi ne dukkanin mu a zagaye muke da muqaddimatuha duka gashi na mata suna yau tsirara wanda ba muqaddimatu zina bane ba da muqaddimatu inda mutum ba makawo zai zama ka rinka tafiya ina garin tsara ya zakai kuma abinda zai dore maka kai idan da an ga mace mai dan karamin suke ta zo ta wuce da sauransu to an san daga bayan gari take wallahi bana mantawa kowa ya riga san wannan wanda yake da dan shekaru da idan irin wadannan suka zo wucewa yara suka labe da dan kusurin arabin su saboda duk wanda gani duk mace da gani irin wannan shigar to ba musulma bace za ka ga wata ungozi ce ko wata kaza daga sauransu amma yanzu abin da zai dore maka kai yarinya yar musulmi mai sunan musulmi ta fito daga gidan iyayenta haka zika komai yafi baba a jikinta ina babanta ina babarta ga samari kuma suna nan a gefe suna hira su kuma sun zauna kowanne gauran ciya dame shi yana son aure me kake tsammani zai faru akan yi da Allah ta za zina ba ta yadu ba duk gidajen mu kuma gashi nan kewaye suke da satellite wannan satellite din akwai abin da yake mai kyau a ciki akwai abin da yake mara kyau idan ka siya dan ka kalli sunna TV ko wasal TV ko abin da ga madaka to akwai kishiyoyin wasal TV wanda kuma dole ne a inda kake kallon wasal TV din akwai su suna nan suna nuna mata tsirara ƴaƴanka su kalla mata ka su kalla ƴaƴanka ƴan mata su kalla ƴaƴanka maza ƴan maza su kalla ga wannan fitina da take damu wannan musibar wayoyin hannu su ma ga su ne duk abin da kake bukata akwai a ciki mutum yana gani ai mutune kirki ce ai islamiya ce akwai ka hadda qur'ani akwai kaza ta je ta buya cikin daki ta kunna waya sai abin da ta gani ba ruwanka da ita baka kula da abin da take da sauransu danka ya ga shiga daki da katuwar waya sai abin da ga dama zai kalla to wadannan sune muqaddimatu zina sai riga sun gama yaduwa a cikin mu shi sai za ku ga yanzu mutunci ya karanci a cikin mu wallahi mutunci ya karanci a cikin mu haka abubuwa ma da har sun fara juyewa mutane ma sun da nake basu wai yanzu kaga mace mai hijabi ta yi shiga ta addinin musulunci yanzu da sauransu ita ce abarkan lofa amma yaran ta fito haka kindu kamar ta barya ai za ku ga galibi irin wannan ba abin kallo bane wallahi mace mai shiga ta addini zai mata ta zo da safa da safa kafa da sauransu ta sha niqabi hijabi har kasa ita zai ana kallanta amma ita wacce ba abin kallo bace saboda me saboda abin ya riga ma ya fara juyewa hatta abinki ya fara juyo abu mai kyau kuma ya fara zama abinki Allah ya kiyaye Allah ba mu ikon gyarawa kowa a kan kansa ya fara kokarin gyara nasa kai ka kokari ka gyara kanka sannan kuma ka gyara naka idan magidanci ne kai ka fara gyaruwa a kan kanka sannan ka gyara matarka ka gyara ƴaƴanka makocinka ma yayi haka wancan shi mai haka a hankali sai ga mun samu gyara amma kowa yake gani kowanne iyaye sun saki tarbiya kawai haka sai mutum yace ai ƴaƴan zamani ne wai ƴaƴan zamani a lahira zaka yi Allah madaukakin sarki bayani cewa ƴaƴan zamani ne Allah subhanahu wataala ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran ka ce ƴaƴan zamani ne Allah ya baka amana ka ce ƴaƴan zamani amana ce Allah madaukakin sarki ya baka mutum na biyu wa malikun kadzabun da sarki ko shugaba wanda yake makareci shi ma wannan Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba zai tsarkake shi ko ba zai magana da shi ba me yasa aka kawo malikun kadzabun saboda a kaidar ƙarya ita galibi mutum zai ƙarya ne domin ya kubutar da kansa daga sharrin wani wanda yake jin tsoro ko wanda yake saman sa amma idan ka kalli sarki ko shugaba shi ba shine a saman kowa ba haka bane to ƙarya me zai wa yake jin tsoro da zai ƙarya ni yanzu idan wani ya zo wanda yafi ƙarfi na zai cutar da ni sai mai ƙarya saboda kwaci kaina amma shi ba zai cutar da shi wanda yake a rufe galibi kasan sa suke sai abin da yake musu sun bata na hannunsa to amma mu yin sai abin ya juye za ga galibi ɗaya daga cikin shikashikan siyasar mata zamani akwai ƙarya a ciki idan mutum bai ƙware ba wajen iya ƙarya da yaudara wafa ba ɗan siyasa ba ne sai ka ganta wani abin iya siyasa ba saboda bai iya yaudara bai iya ƙarya ba amma mutum in ya iya ƙarya ya iya yaudara ya iya munafunci sai a ce a wani ya iya siyasa Allah madaukakin sarki ba zai kalle shi ba ba zai masa magana ba kuma ba zai tsarkake shi babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi na ƙarshe shine wa ailun mustakbirun shine malisha din mu ailun talaka ne shi fituk sannan mustakbirun kuma ga girman kai wai ba wushe ce abin goma da goma washe gida huka gashi ba shi kaga Allah barka sarki ce innal insana la yataga ar'a mustagna galibi abin da yake sha mutun dagawa shine idan abin hannu yazo ya duba account din sai ga ya cika da sauran su ga gidaje ga motoci da sauran su to sai ya ga fashi baya bukata komai a wajen kowa yanzu saboda haka sai taka kowa ba haka bane sai ya ce mutane girman gaida dagawa amma shi wannan talaka ne ba shi da kosisi ba shi da komai amma kuma babu wanda ya ishe shi kallo to shi ma irin wannan babu ruwan Allah madaukakin sarki da shi Allah ba zai kalle shi ba ba zai tsarkake shi ba ba zai kuma yi masa magana ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu kuma ya sa mu dace rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi wa anhu wannan hadisi da zamu karanta shi ma an karbo shi daga abu huraira qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ أن الله تيرا دا أمنسن الله سأر تبتا أغريشيتي قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يفعل أحديث نقول سكينكو يوى الله تي العز إزاري جيدة كما إزا بوايا إزاري خرجليناني والكبرياء جرمان كيوكما ردائي ما يبيناني abin da ake cewa izar shine abin da ake daura daga kugu ya kasa ridaa kuma shine abin da ake yafa shi a sama ina fata an fahimta to da izza da ji da takama da isa duk sifofin Allah ne saboda duk wanda ya kamata a ce yayi ji da takama da isa to ya kasance babu wani a saman sa an fahimta yanzu kai dan adam idan ka duba asalinka menene mani ne asalinka da karshe kuma idan mutum ya mutu cikin kasa za a je a turbada shi a binne shi yanzu mutumin da yake wannan ne dabi'un sa da halin sa ya kamata a ce yayi ji da takama mutane wanda yana da farko yana da karshe ya san daga inda yake kuma akwai inda zai koma haka ne zai je tsugura a ban daki ya fitar da kazanta duk girman sa duk takaman sa duk abin nan din sa zai je shiga ban daki ba haka bane idan da za a ce mu abin ban dakin na ya dan gagara kwana biyu ya fito sai ga an tafi asibiti ana ta neman magani sai ya kasa fitsari ne ko ya kasa abin sai ga al'amari ya kuma shiga wani hali ne da ma me yake kawo wannan saboda an nuna mutum ba kowa bane shi amma Allah madaukakin sarki shine al-wahidul qahhar shine yake sama da kowa shine baya bukatar kowa a wajen kuma shi yasa siffa ce ta Allah ji da isa da takama to shi yasa duk mutumin da ya girman kai istakbara ne bi ghairil haqq an fahimta yayi girman kai ba a bisa cancanta ba saboda haka Allah madaukakin sarki shi wadannan dabi'u wadannan sifofi guda biyu faman yunazi'uni fi wahidin minhuma wanda duk yake kokarin jayayya da ni yake kokarin shi ma ya dau daya daga cikin sirra ya yafa ya kasance shi ma yana yi Allah madaukakin sarki yace faqad azabtuhu to hakika zan azabtar da shi ina fata an fahimta saboda haka ji da takama siffa ce ta Allah madaukakin sarki haka ma girman kai shi ma siffa ce ta Allah madaukakin sarki waɗannan malamai suka ce suna ɗaya daga cikin ahadisu sifat hadisan da suke bayani akan siffofi na Allah madaukakin sarki yadda malamai suke salafus salih idan hadisai da suke bayani akan siffa suka zo to suna gudanar da su ne su fassara su a yadda suka zo sannan ma'anar su da yadda suke kuma sai a mai da su zuwa ga Allah madaukakin sarki amma kada mutum ya ce shi ba zai faɗa ba ko ba zai fassara ba saboda me idan ya faɗa ba kaza ai ya siffanta Allah madaukakin sarki da halittunsa wanda duk abin da zaka kawo wanda kake gani
za ka fada a matsayin siffar Allah madaukakin sarki wanda kake gani baka siffanta Allah da mutane ba su ma din za ka ga akwai siffar mutane tana da irinsa yanzu misali daga cikin siffofi irin malaman da suke da wannan tawilin daga cikin siffofin da suke darasu misali akwai Allah madaukakin sarki mai zance ne ba haka bane Allah subhanahu wataala mai gani ne mai ji ne ai duk sun yi da wannan ko yawa ko da tauhidi na ash'ariyanci an yi da wannan to yanzu kai baka ji baka gani baka magana to magana ka irin ta Allah ce jin ka irin na Allah ne ganin ka irin na Allah ne to haka duk wata siffa da za a ambaci Allah madaukakin sarki da ita ba irin taka ba ce ta Allah daban laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da yake kama da Allah duk abin da kaji an ce Allah yana da shi to ka dauko wancan ayar ka sa a gaban idanka Allah madaukakin sarki bai kama da kowa ba wancan abin da aka faɗa an kawo maka shi domin ka fahimce shi dan a yaranka idan ba aka faɗa wani abin ba shi baka sani ba amma irin naka ne ba irin naka bane ina fata an fahimta haka yake kamata mu rinka daukar ayoyi ko kuma hadisin da suka zo akan siffofi na Allah subhanahu wataala kada mu juyar da ma'anar su kada mu tankwara su kada mu ta'awilin su kada mu ta'qilin su kada kuma yaukarin mu gayyara ma'anar su Allah ya sa mu dace wannan hadisi rawahu Muslim Imam Muslim ya fitar da shi حديثنا كسر قرشي وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهذا حديث شيء ما درك أبو ريراني يتي حقيقة مزان الله إرادة أمن تسقار تبتع قرشي يتي بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه يعين دون بطن يكي تكين تفيا أتكين حلة الحلة شيني ريغا ولا بيسك تشيني ريغا وتأكي سواد وكم وتأكنت كما رأتي بطن يسأل الكبة alkiyabba galibi akan sa akan dora ta ne akan wata ko yawa to akan kiranta hulla wasu kuma suka ce kamar iza da rida ana kiran su hulla su ma idan mutum ya sa su gaba daya ma'ana da yayi shiga ta ado yujibuhu nafsu wanda yana kayatar da kansa shi akan kansa yana kallon kansa yana ganin cewa ya fa burge wannan shine al'ujubu kenan yana ji da takama sakamakon wata shiga da yi murajjilun ra'sahu ya taje kansa ya gyara kansa yaghtalu fi mashyatihi yana takama da budewa da fankama a cikin tafiyarsa iz khassafa Allah bihi kawai sai Allah madaukakin sarki yarta kasa da shi me yayi wannan aikin da ya ji da takama da isa kawai sai Allah madaukakin sarki wa kasa tsawa ta tsage kawai sai ya shiga ciki aka mai da ita aka rufe shikenan shi ne zancen sa ya kare annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yawmil qiyamati zai ci gaba da gangarawa da nitsewa da shiga cikin ƙasa da tafiya a cikin ta har sai Allah ya tashi kiyamarsa tun daga lokacin har yanzu yana tafiya a cikin ƙasa har sai zuwa lokacin da Allah mai sarki ya tashi kiyamarsa kun ga wannan kisa tayi kamar da kisar dan Karuna ko shi ma abin da ya fara kenan fa khasafna bihi wa bi darihi al-ard Allah ya ce maka rubta ƙasa da shi da kuma gidansa gidan da yake takama da shi da dukiyarsa da kuma sai Allah ya rubta ƙasa gaba ɗaya da shi da gidansa suka shige ciki kun ga shi ma lokacin da ya fito ai fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi haka Allah ya ce ya fito a cikin mutanen sa ne a cikin takama da ado qala allazina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarunu innahu ladhu hadhin adhim in duniya mutanen gari suna zaune suna cewa kai amma wannan mutumi qaruna ya caba irin wannan dukiya irin wannan doki irin wannan gida irin wannan kaza ina ma yana samu abinda qaruna ya samu suna cikin wannan magana ba a dade ba kawai sai Allah madaukakin sarki ya umarci kasa kawai sai ta tsage da gidan nasa da shi gaba ɗaya suka rubuta shi kuma suka zo suna cewa kai yanzu fa da mu aka ba irin abin da duk mu hadda mu aka yi wannan wanda Allah bai ba mu irin nasa ba to shi ma wannan mutum irin abin karuna ne ma'ana ya fito yana burge kansa yana takama yana ji da isa sai Allah madaukakin sarki ya yi me ya bude kasa ya shiga ciki shikenan wasu daga cikin malami suka ce wannan shiga cikin kasar ta sa za ta yi waye kasance an bar shi ne a raye ana azabtar da shi ta hanyar tafiyarsa wasu kuma suka ce a'a ai an dauran sa kamar yadda ake daukar ran kowa amma tafiyar ta sa Allah madaukakin sarki san irin tafiyar da yake a cikin sa babu wanda ya sani ma'ana hayat rayuwa ce irin rayuwa ta barzakh babu wanda ya san yadda ake yin ta tafiyar ta sa yadda Allah subhanahu wataala ya kaddara zai tafi a cikin kasa haka yake tafiya abinda da ake so mu sani kawai shine kasa ta tsage ya shiga ciki kuma ya tafiya a cikin ta ba zai daina tafiya a cikin ta ba sai Allah ya tashi kiyamarsa Allah ya kiyaye متفق عليه ولا حديث البخاري ومسلم سكر ويتو مرجل راسه ما ليس ابن داكي نفي ده مرجل راسه اي ممشطه معناه يا تاجي yatajaljalu abinda ake nufi da yatajaljalu bil jimaini da kawo jimin guda biyu gashi ne yatajal ga ɗaya jadin nan ay yaghusu wa yanzilu yana ghusu yana ninkaya a cikin ta wa yanzilu kuma yana sauka yana ƙara yin ƙasa a cikin ƙasar har sai zo Allah ta shiga masa hadisi na ƙarshe a cikin babin gaba daya wa an salamat bin al-aqwa radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi salamat bin al-aqwa idan Allah ta tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace la yazalu ar-rajulu mutum ba zai gushi ba yadhhabu bi nafsihi ma'ana yana girman kai yana ji da takama da kankansa shine yadhhabu hatta yuktabu fil jabbarina har sai Allah madaukakin sarki ya sa an rubuta shi a cikin masu girman kai da dagawa fa yusibuhu ma asabahum sai abin da ya same su shi ma ya same shi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan yadhhabu abin da ake nufi da yadhhabu bi nafsihi ay yartafi'u wa yatakabbaru yana dagawa yana girman kai wannan hadisi hadisi ne da'ifi imam tirmidhi ya fitar da shi Sheikh Muhammad Nasruddin Albani yace hadisi ne da bai inganta ba a cikin da'if Abu Dawud saboda haka ba sai mun tsamu dogon hadisi a sharhi akan sa ba hadisin da suka gabata a baya wanda suke haram nuna haramcin girman kai da takama to sun ishe mu tunda akwai dukkaninsu kusan banda wannan din igatattu ne sun tabbata daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi saboda haka anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi babu husnul khulqi babu ne da bayani game da kyakkyawar dabi'a mecece kyakkyawar dabi'a shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh